وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أزمي شاتر قوت رمضان شاتر قسكو تو الله 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 كم شاتر yau 18 ga watan Ramadan shekara ta 1442 Hijriya, wanda ya dace da 29 ne ko 30 daidai ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Insha Allah ta'ala za mu dora akan darasin mu na biyu dangane da bayanin mata yan aljanna, mata mu'minai da Allah ya musu albishir da gidan aljanna, Allah ya samu a cikin su. Yake yar uwata, a yau zamu yi rayuwa ne da matan da Allah madaukakin sarki ya girmama su, suka zamanto abun buga misali a duniya. Zamu faɗi tarihin su dan ki koyi da su, su zamanto wato al-mathalul a'la, babban misali a gare ki wajen koyi. Su ne matan da Annabin rahama ya musu bishara da gidan aljanna, kuma yace yan aljanna ne, ko ya bada labari Allah ya ce yan aljanna ne. Za a yi bayanin su ne don ki koyi da su, ki tafi akan tsarin su don ke ma ki samu rahama, ki samu aljanna. Ɗaya daga cikin matan nan ita ce Nana Saratu, matar annabin Allah, annabi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Nana Saratu, idan baki san waye Nana Saratu ba yau, to zaki ji wacece Nana Saratu, zaki ji imanin Nana Saratu. Ina albishir ga wanda Allah ya sa sunanta ni Saratu yau, ki ji sunan takwaranki irin yadda ta bada lokacinta ta rayu akan bin Allah. Nana Saratu, matar annabi, matar manzo. Nana Saratu, mahaifiyar annabi. Nana Saratu, kaka ce ga annabi. Nana Saratu, mahaifiya ce ga kakar wani annabi. Nana Saratu, a kanta ne annabawa masu tarin yawa dangantakarsu yake tikewa zuwa gare ta, ma'ana ta karkashinta ta samar da annabawa masu yawan gaske. Nana Saratu makociya take ga mahaifiyar wato annabi, wanda zan yi bayani da fashin bakin waɗannan kalmomi. Saboda matsayin Nana Saratu da falalan Nana Saratu, Imam Ibn Kathir a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya yace wasu malaman ma sun ce Nana Saratu ma annabiya ce, sai dai kash babu annabiya mace, amma darajarta, nauyinta, matsayinta ya kai har wasu malamai suna cewa ma annabiya ce. Wata rana an kawo riwaya daga Yusuf ibn Abi Ishaq daga baban shi, yace qalat Fatima alayha salam, nana Fatima wata ranta ce ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, la yanfa'uni aishi hatta tas'ala Jibril an ummi, rayuwata ba za ta yi min amfani ba sai ka tambaye min Jibril akan mahaifiyata. Sai ya tambaye shi, sai annabi ya ce mata mahaifiyarki tana tsakanin hiya baina Maryam wa Saratu fil janna, tsakanin Nana Saratu da Maryam mahaifiyarki tana tsakanin su a gidan aljanna. Akai mata albishir mahaifiyar tana aljanna. Wannan hadisi ya nuna Nana Saratu tana gidan aljanna. nayi muku bayani cewa na Nasaratu matar annabi ne matar manzo kuma annaban Allah ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli shine na biyu a duniya wajen falala shine baban annabawa mijinta baban annabawa Khalilur Rahman sayyidina Ibrahim alaihi salam mata annabi Ibrahim ne da nace muku ita mahaifiyar annabi ne na Nasaratu tana da ɗa annabi Isa ita ta haifi annabi Isa dan gidan Ibrahim da nace muku kaka ce ga annabi na Nasaratu ita ce kakar annabi Yaqub da nace muku ita mahaifiya ne ga kakar wani annabi ana nufin mahaifiyar kakar annabi Yusuf alaihi salam nace muku kuma makociya ne ta mahaifiyar annabi ita ce makociya kuma kishiyar Hajara mahaifiyar annabi Isma'il na Nasaratu akan ta dukkan dangantaka na annabawan banu Isra'ila gaba daya yake tikewa ta bangaren uwa kamar su annabi Musa yana da alaka da na Nasaratu annabi Haruna annabi Dawuda annabi Suleiman annabi Zakariya annabi Yahya Uzairu da Armiya da Isa duka waɗannan gabaki ɗaya su dangantakar su ta bangaren uwa tana tikewa ne zuwa ga Nasaratu kai wannan mata ta yi albarka wata rana da annabi Ibrahim da Lut amincin Allah ya tabbata a gare su sun tafi sun tinkari ƙasar Sham suna cikin tafiya da annabi Ibrahim da annabi Lut sun tinkari Sham sai annabi Ibrahim ya hadu da yar gidan baffansa Harana annabi Ibrahim yana da baffa mai suna Harana wanda ake danganta Harran zuwa gare shi sai ya aure ta ma'ana na Nasaratu auren dangi ne aka yi da annabi Ibrahim yar baffansa ne mai suna Harana dan haka ya aure ta aka ce annabi Ibrahim ya nuna wa na Nasaratu soyayya ta gaske saboda tana da addini sannan kuma danginsa ne na jini malamai suke cewa mace tana samun matsayi a wajen mijinta sosai yana son ta kuma idan auren dangi aka yi ya zama tana kusa da shi a dangantaka akwai jini a tsakaninsu to zaki ga wannan mata tana samun matsayi sosai a wajen mijinta da haka na Nasaratu dangi ne ga annabi Ibrahim na Nasaratu mace ce kyakkyawa Allah ya mata kyau dan har aka ce bayan nana Hawwa'u a duniya babu kyakkyawar mace irin na Nasaratu a dai zamaninta babu macen da tafi ta kyau a lokacinta Allah ya ƙara aminci a gare ta Allah ya ƙara ɗaukaka a gare ta bayan matsayin da ta samu kuma Allah ya mata ƙira ta halittar mace sosai dan haka annabi Ibrahim matarsa kyakkyawa ce kuma ga addini matan da suka yi amfani da kyansu kenan suka bauta wa Allah an ce a tarihinta Allah ya zaɓe ta kuma ya jarrabe ta na'am duk wannan falala ne amma kuma akwai jarrabawa wanda ta gamu da shi kuma da Allah ya jarrabe ta kuma sai ya bayyana ita mace ce da in ta yi addu'a Allah yana karɓan addu'arta dama haka Allah yake lamarin sa zai hada miki abubuwa masu yawa na kaza na kaza na kaza amma wallahi sai tashi tafka miki jarrabawa babba da ka iyaye na mata Allah zai iya hada muku abubuwa da yawa amma kuma yazo ya jarabe ku da wata fitina me ya kamata ku yi ku hakuri tun macen da ta san me take yi to tana sifantuwa da hakuri tana sifantuwa da kaiwa zuciya nesa barin baku tarihin jarrabawar da ta gamu da shi wata rana na Nasaratu ta yi hijira tare da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam zuwa ƙasar Misra a lokacin akwai wani azzalumin sarki a Misra mai suna Amr bin Imru'ul Qais ibnu ma yalun ake cewa kafiri ne sosai sarki ne babba mai ƙarfin mulki mai zalunci shi wannan sarki na Misra a wancan lokaci duk inda ya ji labarin matar wani kyakkyawa ce to sai ya ce wannan mutumin ka je ka kamo matarka shi kuma haka yake idan ya ji labarin kana da mace mai kyau saboda ƙarfin mulkinsa da zalunci sai ya kwace maka mata ya je ya take banta da ita idan ka zo da ita sai ya ce ka sake ta a dole dole ka sake ta shi kuma ya aure ta amma in ƴar uwarka ce to sai ya kyale maka ita ya zo a hadisi sahihi ingantacce manzon Allah yana cewa Annabi Ibrahim bai taba yin ƙarya ba sai a waje guda uku amma ƙarya wacce take ta halatta dan ba a sifanta Annabi da ƙarya ta haramu yace bai taba yin ƙarya ba sai wurare guda uku malamai suka ce wannan al-kadhib din lam yakun bi ma'anal kadhib al-istilahi ba ana nufin ƙarya da aka saba wanda Allah ya la'anta akai kuma Annabi ya hani akai ba al-kadhib al-lughawi ne ana nufin mutum ya bada labari sabanin abin da yake faruwa saboda gudun wata fasadi ko wani barna da zai iya faruwa ko dan nemo wata maslaha to wannan al-kadhib din ana ce da shi at-tarid shine a Hausa muke ce da shi tauriya na farko lokacin da aka kiraye shi izuwa ga bautar gunki aka gayyace shi aka ce ya zo aje lokacin baban shi azara ba musulmi bane mai bautar gunki ne to shine Annabi Ibrahim yace inni saqim bana jin dadi a cikin wasafati lafiyar sa kalau amma dan kar ya je bauta gunki saboda Annabi ba zai yi bautar gunki ba yace inni saqim da kuma fadin sa lokacin da yaje sassare gumakan babansa da mutanansa masu bautar gunki tunda ya rayu ne da mutane masu bautar gunki yaje ya same su ba lokaci da na ba mu isar amma wata ran zan ba da isar dai ya sassare su gaba ɗaya ya rataye gatarin a wuyan ɗaya daga cikin gumakan babban da aka zo aka ce ai sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji labarin wani yadhkuruhum yana ambatan su sunansa Ibrahim aka zo da shi aka ce kai ka zo kai mana wannan ta'adi ka sassare mana allolin mu yace bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiquna yace bari tambayi wannan babban bai ce shi yayi ba abu na uku da wannan sarki ya kira shi yace ya zo masa da matarsa sai yace da shi matarka ce ko yar uwarka? Sai yace yar uwata ce. To waɗannan sune wurare guda uku da Annabi Ibrahim yayi tauriya. To bari ku ji abin da ya faru. Yazo a riwaya Annabi Ibrahim ya shiga wannan gari da akwai wannan babban sarki wanda yake azzalimi. Aka je aka kai wa sarki labari cewa ga wani mutum nan Ibrahim ya zo da kyakkyawar mace, duk garin nan ba wanda ya kai ta kyau. To wannan shine dazu nake ce muku, na Nasaratu mace ce lafiyayya kyakkyawa. Kun san kowane gari akwai ƴan gulma masu zuwa su kai wa masu mulki da sarauta gulma. Annabi Ibrahim yana shiga gari, aka je aka yada aka kai wa sarki cewa ai ya zo da kyakkyawar mace. Sarki kuma kenan ya samu nama. Sarki ya aika wa Annabi Ibrahim ya ce ya zo. Ya ce man hadihi ma'aka, wace ce wannan take tare da kai? Ya ce yar uwata ce. Ya ce turo ta. Ya yadda ba kenan. Komi. Ko wannan kyanta ya sa sai ya mata ta'addanci. Ya ce turo mu ita. Ya Annabi Ibrahim zai a dolen dole ya aika masa matan nan. Amma sai ya ce mata da za ta tafi, ke karki ƙaryata ne. Ya tambayi cewa ke mata ta ce ko ku ƴar uwata ce? Na gaya masa cewa ni ke ƴar uwata ce. Abinda ya sa na faɗa, a yanzu a duk duniya gaba ɗaya banda ni da ke babu, ba ni da ɗan uwa, mu kaɗai ne musulmi. Ke kaɗai ce ƴar uwata, ina nufin ke ƴar uwata ce a musulunci. Kun ga aidi ne ya faɗa. Tana shiga wajen wannan sarki, yana ganin ta sai ya kiɗe mai saboda kyanta da halittar da Ubangiji ya mata na Nasaratu. Ba sai ya yi kanta ba, ya miƙe zai je kama ta. Kawai wannan mata sai ta ɗauki ruwa ta kama alwala, ta yi maza-maza ta yi alwala, kawai sai ta kabbara sallah. Don Allah ku ji, ta kabbara sallah kafin ya ƙaraso wajenta. Kin ji ashe in abubuwa suka rikice miki kika shiga bala'i da tashin hankali, me ya kamata ki sallah? Kishi ya ce ta saki a gaba, uwar miji ce ta saki a gaba, mijin ne shi kansa ya saki a gaba, ƙawaye ne suka addabe ki, maƙota ne kuke fama da su suke wahal da ki, kaza 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 ne. Kama sallah da daddare, wallahi duk matar da ta riƙe sallah da ƙiyamul layli, tana ibada, tana tashi da daddare, tana sallah, to ta fi ƙarfin maƙiyi, kuma ta fi ƙarfin duk wani abokin gaba masharranci. Amma matsalar ku ba za ku yi sallar ba, ba za ku yi ibada ba, sai dai ku bi bokaye. Kun fi imani da bokaye akan yin sallah. Na Nasaratu nan da nan ta kama sallah. Shikenan ta daga hannu tana addu'a. Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika wa asantu farji illa ala zawji. Ya Allah, indai ka sani cewa nayi imani da kai, ana addu'a da take a sujjada kenan. Nayi imani da kai, kuma nayi imani da manzonka, kuma na tsare farji na. Nayi alƙawari ba zan taɓa barin wani yayi alaƙa da ni in ba mijina ba. Fala tusallit alayya al-kafir, kar ka bar wannan kafiri yayi nasara a kaina. Malama kin ji haka ake son mumina, haka ake son mai imani ta ji a ranta, ta gaya wa Allah, ya Ubangiji na haramta kaina ga duk wani ɗan adam in ba mijina ba. Kar ki sallama kanki in ba mijinki ba. Shi kadai ne ya halatta yayi alaka da ke saboda mutuncinki. Amma ya lait, ina ma iyaye na mata sun fahimci wannan karatu? Ina ma iyaye na mata masu tsalle-tsalle da yawace yawace da neman maza da alaka da maza sun ji wannan karatu? Ina ma matan aure da suke fita suna zinace zinace sun ji wannan karatu, sun yi imani da wannan karatu, kun ji abinda mamanku na Nasaratu ta faɗa, ta ce ya Ubangiji na yi alƙawari ba zan ba da mutunci na ga wani mutum in ba miji na ba. Irin waɗannan mata su ake so, ba mace mai ha'inci, ha'ina, mayaudariya, mai cutar mijinta ta je tana da wasu mazan bayan mijinta ba. Ta ce ya Allah kada ka ba wannan kafiri nasara a kaina. Wallahi na gaya miki, yana gama wannan, tana gama wannan addu'ar da yayyo kanta zai taba ta, sai wani abu ya kama shi kamar shocking, sai ya maki faghatta, sai jikin sai kama rawa, sai ya kafe. Kamar an shake shi, bai iya matsawa ko ina ba, har sai da ya gurfana ya fada ƙasa. Amma Allah bai ba wa hannunsa dama ya taba na Nasaratu ba. Kin san me yace mata? Yace baiwar Allah, imin addu'a, imin addu'a, ki roƙa mun Allah, ba zan cutar da ke ba, imin addu'a, Allah ya mai da ni yadda nake in sake, saboda ya riga ya gama ƙamewa, ya kame, ya zo zai taba baiwar Allah. Kin ji bayin Allah ko? Duk wanda ya zo zai taba baiwar Allah, zai ci mutuncin baiwar Allah. In dai kin bi Allah, Allah zai baki kariya wallahi. Abinda ake da bukata, ki yi alkawarin bin Allah din, ki yi alkawarin imani da Allah din. Sai gashi shi da yazo zai ta'addanci a gare ta, wannan sarki shine kuma yanzu yake cewa don Allah ki mun addu'a, ba zan cutar da ke ba. Baiwar Allah na Nasaratu sai ta daga hannu ta roki Allah. Kun ga wannan ya nuna mana na Nasaratu in ta yi addu'a Allah yana karba. Daga hannu ta yi addu'a ta roƙi Allah, sai ya dawo lafiya. A'a, ba sai ya daɗa kai mata farmaki ba, ya ga ba zai haƙura ba, saboda irin yadda Allah ya wannan mata, ya daɗa tinkararta, Allah kuma ya daɗa kamar da shi kamar wani abu, kamar shokin, ya maƙale ya faɗi ƙasa, yana neman sumewa, ya sake cewa baiwa Allah na yadda ki min addu'a, ba zan sake cutar da ke ba. Ta roƙan masa Allah ya miƙe. A'a, yana miƙewa kamar zai tafi, ba sai da dawowa ba. A'a, subhanallahi, ita ku ta daga hannu ta yi addu'a, Allah kai min maganin sa. Ya daga kafewa ya kame, mai wayo ne sarkin nan, sai ya ce kai shikenan, ke min addu'a, na yi alkawari ba zan sake cutar da ke ba. Ta yi masa addu'a karo na uku, ya miƙe ya yi lafiya, kamar zai tafi, sai ya daɗa kuma dawowa kuma. La ilaha illallah. Har karo na hudu ya yi ta latsawa, ya ta gwadawa, bai san cewa ya haɗu da mumina baiwar Allah mai bin Allah ba. Ya ƙafe ya maƙe, sai ce kai, yace wa fadawansa, ma arsaltum ilayya illa shaydanan, wannan ba mutum bane, shaydan kuka turo mu, ku dauke ta. Shaydan ya ce wannan ba mutum bane, arji'uha ila ibrahima, ku mai da ita gurin Ibrahim. Maza a dauke ta a mai da ita. Tana zuwa gurin mijinta Annabi Ibrahim, ta ce ka gani ko, Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni, ya mayar da kaidin wannan arni kafiri kansa. Wa akhdama walida. Me za mu ɗauka a cikin wannan kissar? Walittakan na Nasaratu, matsayin na Nasaratu, daraja na Nasaratu. Ashe in kika tsaya kika bi Allah ke ma, Allah zai baki kariya. Shine abin da muke ta gaya wa mata. Yanzu irin wannan yana iya faruwa, Allah ya kiyaye, dan fashi da makami barawa ya shiga gidanku sau da yawa ana ba mu labari barayi sun shiga gidan wani sun saci kudin sa kuma sun yi lalata da matarsa irin wannan yana iya faruwa wani tafiya yake da shi da iyalinsa a cikin mota suna cikin tafiya kwatsam sai suka gamu da yan fashi da makami barayi a hanya suka tsaye da su suka yashe suka kwace musu kudi kuma sai wani dan fashi a cikin yan fashin sai ya ce ya gama ta saki kyawun sai ya ce ta fito ya kwantar da ita a cikin ciyawa sai ya sadu da ita kafin su tafi sai mijinta ya zo ya ce idan kana son ranka kar ka taba matan nan yace bawan Allah ka tambaye ni kudi na baka kun kwace kudi na kun yi komai yace to da yanzu kuma ka zo ka kama matata ka sadu da ita to gwanda in mutu zan yi iyara yadda zan yi a rayuwata ba za ka sadu da ita ba sai dai ka kashe ni ka kashe ta amma kar ka yadda ka taba ta Allah ya cire wa wannan mutumin tsoro can ogansu shugaban barayin da bindigarsu a can gefe sai ya jiyo ana jayayya ana musu da wani bayan sun kwace mai kudi me ya faru sai shi wanda aka sace kudin sai yake cewa babban barawan yace ka turo yaranka sun karbi kudi na sun kwace min kudi na kuma yazo ya kama matata yace sai yayi zina da ita nace to wallahi sai dai mu mutu gaba daya sai shi babban barawan yace wa dai barawan yace kai mu fa harka mu ba a rashin mutunci ba ma rashin mutunci a cikin harkar mu ka karbi kudin sa kuma zaka yi mai rashin mutunci kaga barawan banza karban kudin ba rashin mutunci bane wai ai wai su mutanen kirki amma dai yayi kokari gaskiya yayi kokari ma'ana shi yana ganin su duk da suna sata amma su ba sa zuwa sanannu to galiban barawan da yake zuwa gida ya saci kudi kuma ya zina da matar gida baya dadewa kuma baya kai labari kuma sai an laye masa mummunan kamo mummunan mutuwa to kin ga shine amfanin ki da Allah zai iya yiwa Allah ya jarrabe ki da wannan ko da barawan ne yazo ya shigo miki gida in kika kame kika bi Allah tabaraka taala sai Allah ubangiji ya ba ya kas wato ya hana shi samun nasara akan ki ya sa masa jin tsoron ki a cikin zuciyarsa ko firgici wannan yana nuna mana gaskiyar imanin na nasaratu kuma da komawarta zuwa ga Allah wanda shine muke da buƙatar wato mata su zamanto sun sifantu da wannan sifa ta ainihin wato bin Allah kai na nasara ta yi kokari lokacin da tashi tana sallah tana ibada saboda Allah ya kubutar da ita Allah sa iyaye na mata ku dauki wannan darasi idan kun shiga matsala ku dage da yin sallah ku dage da yawan ibada duk wacce wani abu ya dame ta hankalinta ya tashi a duniya wani abu ya zama mata fitina wallahi ta sa wannan abun a cikin sallar dare wallahi sai kin ga bayan shi wannan ina gaya muku wani sirri ne na sirrin addu'a duk abin da ka sa shi a gaba kana sujjada da daddare kana sallah kana gaya wa Allah kana kafa goshinka akan wannan abun billahi alazim sai ka ga bayan sa to amma ya late wani abu ne daban yake daukan hankalinku to bayan nan hali na biyu sai kuma gana na Hajara Hajara ita ma mata ce ta Annabi Ibrahim da Annabi Ibrahim ya aure ta me ya faru ya dade da na nasaratu shekaru aru babu haihuwa shi yasa kin gana gaya miki Allah zai iya miki ni'ima ya miki falalan abu da yawa amma sai ya rage ki ta wani bangare yanzu ku duba darajar na nasaratu nan da matsayinta da waye da sauransu a wannan lokaci a yanzu ba haihuwar Annabi Ibrahim ya aure Hajara dan yana neman da Allah ya masa arziki ta haifa masa Annabi Isma'ila ita na nasaratu a wannan lokaci tana ta addu'a tana ta roƙon Allah ya bata haihuwa kamar yadda ke ma yanzu zaki ga to ya dauke ne to shikenan je kai musu magana sai da abun mana kai ita na nasaratu Allah bai banta arzikin haihuwa ba Annabi Ibrahim ya aurina na Hajara dan yana neman Allah ya bashi da kuma ta haifa masa Annabi Isma'il anan abin da nake kira ga iyaye mata bai kamata mace ta tada hankalinta ta gigice ba yayin da take tare da mijinta bata samu haihuwa ba kuma yace zai ƙara aure ba laifi yayi ba kuna zaune da shi shekara shekaru Allah bai muku haihuwa ba ke da kanki ma ki bashi dama ya ƙara aure ya zabo miki abokiyar kirki wata kila sahihu tare da shi ke kuma hakurin da kika yi da tawakkalin da kika yi da imanin da kika yi da Allah sai kiga Allah ya taimake ki saboda kin cire zafin kishi kin ba mijinki dama ya ƙara aure dan haka na nasaratu tayi hakuri Annabi Ibrahim ya aure Hajara kuma ta samu haihuwa da shi kin ga yanzu dabi'ar da mata suke yi na fada da ƴan uwansu saboda kina ganin kawaki ko kishi yake tana haihuwa ke baki haihuwa bari ki sa ma ƴaƴanta shinkafar bera ta ci su mutu ko kuma ma ki nuna hasadarki saboda baki haihuwa a gida ki sani Allah ne yake bada haihuwa Allah ne yake bada haihuwa ba mutum ne yake bada haihuwa ba kuma duk yanda kuke soyayya da mijinki idan Allah bai so haihuwa ba sai ya hakuri amma mata ba su fiye yadda da wannan kaddara ba galiba sai ki ga mace ta gigice tana ta ramewa hankalinta ya tashi saboda ba samu haihuwa ba a daidai lokacin da kuma wata matar tana nan tana ta addu'a Allah ya tsayar mata haihuwar ya ishe ta ka to bari ku ga taimakon Allah lokacin da na nasaratu take neman Allah ba ta haihuwar nan tana ganin abu ne bai zai ma yiwu ba saboda ta girma shekaru sun yi yawa ta zama bakarariya da ba ta haihuwa sannan mijin nata ma shi ma Annabi Ibrahim tsufa ya kama shi shi ma ya zama bakarari to amma kudrar Allah da ikon Allah da mulkin Allah da sarautar Allah da isan Allah da ya ga hakurin na na Hajara na nasaratu hakurin da ta yi da tawakkalin da ta yi Allah ya nuna musu cewa la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama'i babu abinda zai gagara Allah a sama ko kasa sai ga kyautar Allah ta zo mata kyauta ta Ubangiji na nasaratu tana tsohuwa tukub Annabi Ibrahim yana shekara tsohu shima dan a riwaya ana fada tsakanin shekara 100 da wani abu shi yana 100 da wani abu ita tana 100 ita ma kuna makamancin wannan ba gashi shikenan sai gashi Allah ya girma na nasaratu ya bata da ba ita ma kin ga dadin hakuri ko da ta tada hankalinta a wancan lokacin yaya da ta yi wani abu da yaya to irin wannan shine dalilin da yasa muke karanta muku wannan kissoshi ya ku iyaye mu mata ba dan komai dan me dan ku zamanto masu koyi ki hakuri tabbas na san akwai zafin ciwo kwarai kina zaune a gidan mutum kishi yake tana taihuwa akai akai ke kuma Allah bai baki ba gaskiya sai an yi hakuri akwai zafi kina gani tazo ita za ta kwashi arzikin gida ko kaza ko kaza amma biki san ba Allah ya miki tanadin naki arzikin a gidan aljanna duk macen da bata samu haihuwa ba in tayi hakuri ta barwa Allah za ta ga alheri a rayuwarta kin ga yanzu wannan a duniya Allah yayi wa na nasaratu bishara kafin lahira sai gashi Allah ya turo manya-manyan mala'iku da suka fi kowa girma a duniya dan su zo su bata bishara akan wannan haihuwar a lokacin da ta gama dauke tsammani a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha yanzu haihuwa zan yi ina tsohuwa tuku kuma ga miji na shi ma ya zama tsoho ana cikin wannan yanayi sai ga mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu su uku gaba daya hada su akan wannan harka tana nisaratu suka zo dan su yi mata bushara da annabi ishaq bayan annabi ishaq kuma shi ma zai girma yayi aure ya dada haifan wani da annabi yaqub dan annabi yaqub dan annabi ishaq ne to amma tare da bushara kuma mala'ikun sun tafi da wata masiba babba mala'ikun sako biyu suka dauko da bushara ga nasaratu da kuma babban bala'i musiba menene wannan musibar halakar da mutanen annabi lulu aiki biyu Allah ya turo su a wannan tafiyar ku je ku yi bishara wa mata annabi Ibrahim saratu za ta haihu ya Allah Allah mai yin abin da ake ganin ba za a iya ba Allah ubangiji roƙonka muke yi da darajarka da matsayinka a matsayinka ilahu ubangiji ya Allah ka rufa mana asiri ka ba mu ikon biyayya gare ka kuma ka biya mana buƙatunmu wanda ba mu tsammanin za ka yi mana ya Allah ka yi mana dan kai mai iko ne akan komai sai sa aka ce duk wanda zai roki Allah ya rufe ido kurin ya roki Allah ya bar wa Allah mulki da sarauta kar wani ya ji cewa wai Allah bai zai iya yin abu kaza ba babu abin da yafi karfin Allah ta'ala babu shi a roka kurin ai addu'a kurin duk wani abin da ya wuce miki ya tsaya miki ya dame ki ko wani abu kike nema tunda kina da Allah kin gama komai ai kina da dare kina da wurin sujjada kina da Qur'ani ki gaya wa Allah ki bar masa ikon sa da sarautar sa ki ga abin da Allah zai ki duba wannan baiwar Allah na nasaratu irin yadda ta buga mana misali addu'a tana roƙo a bata dan amma tana ganin abin bai zai yi ba saboda tsufa yanzu kamar waɗannan da ta ne tsofaffin nan masu shekara 70 60 80 wata mata kusa 90 ba su nan a gaba nan kawai wata wai ta haihu ai ku daga ganin su ma kun san sun gama yayin su ya ƙare ko sun yi expire saboda ai sun yi haihu sun gama su sun huta yanzu su na lahira suke nema ba ruwanta da jego ba ruwanta da wani tofe-tofen yawu da wani nakuda da ciwon ciki da wani waye duk wata abin jarabar ciki ba ruwansu su yanzu kawai ibada suke ta yi ina muku murna wallahi Allah ya taimake ku amma dai kun wahala a da yanzu wata tana da 5 tana da 10 wata sha kaza wata ma 20 wata kan ba mamaki ma a cikin su tana da sun fi 30 ga ta kuma kyau-kyau da ita kamar ba ita ba albarka kenan rayuwa ta yi albarka Allah ya ba su nisan kwana an samu shekaru da yawa to irin wannan ne na nasaratu sai ta ga cewa ba zai yi haihuwa ai sai ga manyan mala'iku israfilu jibrilu israfilu da mika'il sun taho da bishara kamar yadda qur'ani yace walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanif فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا تجي إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وانا آية ويسنا تشين سورة هود آية 60 ترى زوا آية 70 قابل لك تشين آية ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى Allah yace hakika manzannin mu sun zo wa annabi Ibrahim da bushra an ce sun zo masa saboda abinda yazo wa mijinki ai yazo miki kema albishir din miji ai albishir din mata ne ko albishir din da aka yi wa matarka ai an yi maka to suwaye waɗannan manzanni sune Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu sun zo masa da wato bushra sun zo masa da me da bushara kenan busharar haihuwar na nasaratu za ta haifi da har ma an sa masa suna Ishaqa bayan shi zai girma shi ma yayi iyali har yazo ya dada haifan wani annabi mai suna Yaqub wannan bishara ta farko kenan kaga an yi annabi Ibrahim bishara cewa matarka za ta haihu kaga ya mata wasu suka ce fassara ta biyu wato an zo an yi masa bishara ne da cewa waɗannan mutane na annabi Lutu tunda sun yi zamani shi annabi Lutu da annabi Ibrahim sun zamani guda amma kowa dai shari'ar sa daban amma mutanen annabi Lutu su kuma aikin su neman maza to mala'ikun nan waɗannan guda uku sun zo da bisharar su ga wa annabi Ibrahim zamu halakar da mutanen annabi Lutu saboda me za a halakar da mutanen annabi Lutu saboda luwadi namiji ne mu namiji wannan shegiyar dabi'a mummunan hali kazanta namiji ya lalace namiji ya lalace namiji ilalace ina maimaita miki wannan saboda ƴaƴanki ki kula yanzu zamani ne na luwadi maza su nemi maza namiji ilalace je ba da kansa namiji yana kwanciya a kansa kamar da yake kwanciya kan mace wal iyad billah da ana daukan ciki da kun ga maza da ciki da yawa a garin ruka su ba da mutuncin su saboda neman duniya kuma galibin bincike ya tabbatar duk wanda kika ga yana luwadi yana neman maza to wallahi akan duniya ne akwai waɗanda suke akan tsafi akwai wanda suke dan neman sarauta akwai wanda suke dan abinda bokayensu suka gaya musu in kun yi kaza za ku samu kaza wanda wannan shine yau abin da yake faruwa muna kira ga iyaye kowa ta sa ido akan ƴaƴanta wallahi zuwa ake yanzu yara kanana ƴan shekara 10 ake kama su ana zuwa ana wannan ana ba su abin duniya ana kashe musu kuɗi to in kin yi wasa kika bar danki ya fada hannun masu neman maza to sai an gama halaka shi akwai yaron da aka same shi ga baki ɗaya karamin yaro ne duk an lalata mai dubararsa gaba ɗaya ta lalace saboda bala'in yanda maza suke alaka da shi akwai abin da ya wuce wannan bakin ciki da bacin rai da tasku da damuwa danki ya zama dan luwadi ko mai gidanki ya zama dan luwadi wata mata take fada cewa da idanta ta kama mijinta da idanta ba wai ƙarya ba da idanta ta kama mijinta a falo ta tafi unguwa ta fasa ta dawo sai ga mijinta ta same shi yana ta luwadi da namiji dan uwansa a kujera a falo ta daga labule ta ganshi tace yanzu wani abinda zaka yi min kenan wulakanci a cikin gidana ni ka kaurace min wata 6 wata 7 ba kai ba ni baka da lokaci na baka ban dama ashe zuwa kake kana aikin banza da maza ƴan uwanka Allah ya isa tsakanina da kai aka kunyata kuma bai daina ba wallahi to shine wannan bisharar suka zo suka ce zamu halakar da mutanen annabi Lutu masu luwadi suna zuwa suka yi masa sallama qalu salama shi ma ya amsa ya ga baki sun zo aka ce sun zo ne a sifar yara matasa samari kyawawa mala'iku ne amma suka zo a sifar mutane masu kyakkyawan halitta fama labisa an ja'a bi ijlin haniz yana suna zama ba a dauki lokaci ba sai yayi mazan ya shiga gida ya samu wato iyalinsa yaje ya kama bijimi ya kama aka yanka matansa suka taya shi ya babbake bijimin nan ina matar da take cewa babu nassin da yace ta taimaki mijinta ko ta yi girki wa mijinta yanzu da annabi Ibrahim yazo zai kawo waɗannan mala'iku gasasshen bijimi waye gasa bijimin matar shi sai a zo ana yaudarar ku wai ba za ku yi karku yi wa mazajenku aiki, in baki yi mijin ki aiki ba me za ki masa? Rago ce ke ko bijimi da zai turke ki ya ta ciyar da ke? Dole ki motsi, dole ki aiki. Malamai suka ce a lokacin Annabi Ibrahim mutum ne mai arzikin dabbobi na shanu. Arzikin Annabi Ibrahim da Allah ya bashi mutum ne yana da shanu shi kuma. Albishirin Fulani. Allah ya baku babban arziki irin na Annabi Ibrahim. Aka ce kana aghlabu rizqihi hina idhin ko ana zaka albaqaru. Mafi rinjayen arzikin sa shanu ne. Ashe Annabi ma yana kiwo. Ashe Annabi ma yana tanadi. Na'am, za ka yi tanadi kai kiwo don rufin asiri, yanzu ba gashi ya yi baki ya kawo musu ba. Abu na biyu, wannan yana nuna mana mutuncin girmama bako. Ashe idan bako ya zo ya kamata a girmama shi. Kamar ya a girmama shi, inda yarka za a je a buge ta a yanka ta a gasa masa a bashi ya ci, Allah zai baku. Amma a zo a bar baƙo ƙarƙaf a bushe, sannu da zuwa, ka kun zo lafiya ya gida, to alhamdulillah, kuna nan ƙalau dai, alhamdulillah, yaya suwance kaza kaza, duk an dame shi da tambayoyin banza ko ruwan sha ba a kawo masa ba. Akwai matan da ba sa karɓan baƙi, ba su iya karɓan baƙi ba, marwata ne na fitar hankali. Kuna nan lafiya, ana gaishe shi ana duba jakarsa ko ya zo da tsaraba, kuma ke baki kawo ba. Ki dan shiga ki dora, a kawo masa ruwa, a kawo masa dan lemo mai kyau, a dan abin nan da sauransu. Wallahi wani zaka je gidansa billahi alazim ko ruwan fiya wata guda ɗaya ba zai kawo ba, ko ba za ta kawo ba. Zaki je gidanta bakunta komai ba za ta kawo ba, sai dai ta zare miki uban ido kamar mujiya, rubu-rubu idanuwa ga sunan. Amma babu karamci, taimakon bako kyautata bako addini ne, ibada ne. Da haka shi yasa aka koya mana a wannan aya, fama labitha an jaa bi ijlin hanid, sai gashi yazo da gasasshen abin nan, gasasshen a bujimi. Ka wannan al'amari abu yayi kyau, mala'ikun nan sun samu karba ta mutunci. Ai kin ga da dadi mutun ka je masa bakunta, kaga ya fara fito daga sassan kaji, kaga gobe ai nan da nan zaka tafi bakunta wajen sa. Amma duk wanda ya bar ka kyamas a bushe a kekashe, sai ka ji ana cewa kai gidan wane ba kyau, ba zan je ba. Mu yanzu saboda rashin karban bako fa, bako yana zuwa gidanki ko tana zuwa gidanki bakuwa, kuna lafiya lafiya, ya gajiya, yaushe za ki koma? Daga shigowa gida ana tambaye ta, yaushe za ki koma? Ha ba da Allah, wannan ba daidai ba ne. To ashe bai san ba mala'iku ne? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, da yaga hannayensu baya kaiwa ba sa cin naman, sai jikinsu ya bashi. Nakirahum ay fa ankarahum, sai ya musanta waɗannan, yace kai wannan ba mutane bane. Gasasshen nama a irin wannan lokaci, lafiyayyen nama gasasshe malam gashi nan, sai maiƙo ne yake fita a jikinsa, amma waɗannan mutanen ba sa ci. Wa aujasa minhum khifa, sai tsoron su ya shiga cikin zuciyar Annabi Ibrahim, sai suka ga alama tsoro ya dan firgita. Kawai sai suka kalle suka ce qalu la takhaf, kar ka ji tsoro ya kai Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi lut, mu an turo mu ne zuwa ga mutanen Annabi Lut. Daga nan ya gane ashe ba mutane bane, mala'iku ne. Yace inna ursilna ila qaumi lut, yace to kaga sai ya dauke dan naman sa kenan. To ba rashi ba, mala'iku ba sa ci ba sa sha, ina sai ibada. Haka su ka Allah mai iko, Allah mai mulki, Allah mai sarauta, Allah mai isa. Ya Allah mun yi imani da kai, ya Allah mun yarda da kai. Yau ga wata halitta ba ta ci ba ta sha kuma tana rayuwa. Mu ko tunda aka yi duniya, buhunan masaran da muka cinye da buhunan kuka da muka cinye, Allah ya bar wa kansa. Mutum ɗaya yanzu aka lissafa raguna, inda za a ci lissafa naman da kika ci, kin cinye raguna sun fi ɗari nawa? Da bujima ƙwarai kuwa, musamman a yagi masu cin nama a cikinku. Amma ga wata halitta ba ta ci ba ta sha, su Allah ya halicce su ne da haske, mala'ikun Allah. Suka ce to ka kwantar da hankalinka, an turo mu ne zuwa ga mutanen Annabi Lut. Yanzu za mu je mu halakar da su gaba daya, saboda mai saboda suna luwadi, namiji yana neman namiji. Wannan muguwar dabi'a da yau ta zama kasuwa a cikin maza, garuruka da yawa ana ta fama, ko a garin nan akwai masu wannan harkar ta luwadi, namiji ya nemi maji, namiji. Wannan munin abu ya isa Allah ya sauke. Wa imra'atuhu qa'imatan fa dhahikat, matarsa tana tsaye a lokacin da suke magana da mala'ikun, tana kallo ita ma ta ga me zai faru. Fa dhahikat, shikenan sai ta yi haila, shine fa dhahikat, ko kuma sai jini ya zo mata kai. Fa basharnaha bi ishaqa, sai muka mata bishara da ishaqa. Wasu malamai suka ce fa dhahikat dariya take yi dangane da waɗannan mala'iku, ga nama kun ki kuci, shine dariya. Dariya an fassara dhahik din bi ma'anahu al-haqiqi, kai ce dariya din, da wasu maganganun da babu lokaci da zamu faɗa. Take sai muka mata bishara da Ishaq, ko muka ce wa min wara'i Ishaq Yaqub, bayan Ishaqan kuma akwai Yaquba, shi ma annabi ne. Ishaq annabi, Yaqub ma annabi ne. A'a, an mata bishara. Matan nan sai ta ga kai ai ba zai yi ba da wannan tsufan nata za ta haihu. Qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, yanzu ni ne zan haihu, ina tsohuwa, ga miji na tsoho. Kai inna hadha la shay'un ajib, lalle wannan wani abu ne mai ban mamaki kwarai. Mala'iku suka ce qalu atajabina min amrillah, yanzu ke mamaki kike da al'amarin Allah, yanzu ke saratu mamaki kike da al'amarin Allah. Al'amarin Allah ai ya fi haka. To rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait, rahmar Allah da albarkar Allah ta tabbata gare ku, ya ku iyalan gidan Annabi Ibrahim. Allah ya musu addu'a kenan, Allah ya ru ya karba. Innahu Hamidun Majid, lalle Ubangiji abun godewa ne, Majidun kuma mai girma. Tabaraka wa ta'ala, ranar suka ga izza, suka ga karfin sarautar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda sai kuma gashi baiwar Allah, Allah ya mata arziki, ta samu haihuwa. Allahu akbar, amincin Allah ya tabbata ga ummul anbiya'i, mamar annabawa. Amincin Allah ya tabbata gare ta, wacce take a ƙarƙashin ta an samu annabawa masu tarin yawa. Na nasaratu kenan, wannan shine abin da zan iya faɗa a gurguje akan wannan baiwa Allah na nasaratu. Ina fatan Allah ya bamu ikon koyi da ita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.